أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara jaddada gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko da haɗuwa da ku a wannan wuri a darasinmu na Aljam'u bainan nusus, yadda ake haɗa nasoshi. Wannan shine darasinmu na 15 da izinin Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukumin mu da mu da ku gaba daya. Kamar yadda muka sani, muna tafiya ne da littafai guda biyu. Littafi na farko shine daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. نبي كما أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها نا الشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. توه أكراتون دا يقباتا من أن تبو أتكين واتو آية أزمي أكام مسألة أربعين دا هؤو أشافين أشرين دا بير أتكين لتافين أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها تكين كما واتو دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب منس يعني أكام آية تريد تمانين دا هؤو وعلى الذين يطيقونه ده هكذا متاشا كان شي لتافن أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أكركشم مسألة 44 مالن يتشي فإن قيل إذا أكتي كيف قال يا أكي الله يتشي كتب واتو كتب عليكم الصيام كنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كون دوكا إيماني أن وجب تاموكو ين أزمي كما كتب على الذين من قبلكم كما يدى أكو وجب تاشا أكم متان دسكا باتيكو وصوم هذه الأمة ليس كصوم أمة موسى وعيسى عليهم السلام azumin wannan al'umma bai zama to tamkar irin azumin al'umma annabi Musa ba da Isa, to allazina min qablina bai tsaya ga al'umma annabi Musa da Isa ba. Malam ta rayuwa ya kawo misali ne da su. Qulna za mu ce at-tashbihu fi asli as-sawmi, kenan wadansu malamai suka ce abinda ake nufi cikin asalin wajibci tunda shi ne asalin azumi, la fi kayfiyatihi ba wai ta yadda ake gabatar da shi ba, aw fi kayfiyatil iftar koko an yi kamanceceniya ta fuskar wato bude baki. فانه كان في اول الامر دومين يا كسنتي اكن الامر فركون الامر الافطار مباحا وتبودن باكي يا زمانتو حالت ني من غروب الشمس دغ لوكاتين درانا تفادي الى وقت النوم هل لوكاتين دكاي بتي فقط كينن اذا كبود باكي متكار بكاي بتي بكنا دامتين ابينجي اما دا كا كونتا كتاشي تو بابو زنتن واتو ابينن تشين ابينجي غريكا يتي فإنه كان أول الأمر الإفطار مباحا من غروب الشمس إلى وقت النوم فقط كما كان في وصف في صوم من قبلنا هكا كسنتي ga mutare da sun kasance gabanin mu thumma nusikha biqawlihi sanna aka shafe wannan hukunci aka ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum har sai ya bayyana gare ku kenan yanzu an zancin yambacci kenan yanzu an koma zancin alfijiri wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 187 aw fil adadi aidan wadansu malamai suka ce a cikin adadi ne wato su kwanaki 30 ko 29 bu ma kwanaki wato 30 ko 29 alamaru ya al ibn abbas abinda aka ruwaito ga ibn abbas annahu qala yace furida ala nasara sawm ramadan bi ainihi an farlanta ma nasara wato kristoci kenan irin wannan azumi tamkar yadda aka wato farlanta muna faqaddamu 10 sai suka gabatar da kwanaki guda 10 aw akharu 10 ko ku suka jinkirtar da kwanaki guda 10 li Allah ya qafi saif dan kare yazo a cikin lokacin zafi kenan idan suka lokacin zafi wato ya tsananta yayi kusa fita sai su kiyin azumi da kwana 10 su bari ya sanye ya shigo idan kuma suka fahimci cewa a'a azumi idan akai kwana 20 to kwana 10 na karshe za a yi su cikin zafi sai su gabatar da kwanaki 10 cikin wadanda ba na azumi ba dan saboda su kare a cikin lokacin sanyi wajabaru taqdima wat ta'khir amma sai suka kara wato ajabar shine wato kullawa ma'ana suka biya ko suka yi kokarin datar da wannan sakaci da suka yi ma'ana su biya shi wato bi ziyarati 20 sai suka ƙara kwanaki guda 20 فصار صومهم 50 يوما سيأذمن سيكوما كوانا 50 بين الصيف والشتاء سكان الصيف لوكتين زافي والشتاء إلى لوكتين سيني كاكراتون دي قبات مكتشي وانا أثرنا ابن عباس وتوان دي تحقيق وانا للتافي الشيخ مصطفى العدوي يتي لم أقف عليه مسندا واتو بنسامو وانا أثر بزواج ابن عباس مسندا دنگان تتشي كنا سيدا منتو واتو أثر كن واتو ضعيفنا أو جمع لما تحقيق الآثار أما يتي وورد معناه أن دغفل بن حنظلة وانا ما أنشي تاظو دقا واتو دغفل بن حنظلة وانا كما وانا الروايوين واتو أن كاوس إمام الطبراني كاوس سين الكبير أن غاني كو دا إمام ابن الأعرابي أتكم معجمه دي كاوشي شما يكاوشي موقوفا كما إمام الطبراني يكاوش أتين الأوسط دا إمام أبو نعيم يكاوش كم معرفة الصحابة إمام النحاس شما يكاونا أثر في الناسخ والمنسوخ لتافن دين الناسخ المنسوخ من حديث الدغفل دا حديث دين الدغفل نتيوا وطن ننكو نتين أنكارسو مالين يتيوا إسناد مرفوعا أن أغاش زوا غمنزو صلى الله عليه وآله وسلم شي ونا أثر يتيوا إسناده ضعيف سيدي ونن maganar ta cewa an sun ƙara kwanaki kaza 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 isnadin wannan riwaya ce da'ifun ne an gane ko wa dighfal mukhtalafun fi suhbatihi kuma shi wannan wanda aka ce ya ruwaito wannan abu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun yi sabanin kasancewar sa sahabi wa rajjaha al imam ahmad adam thubutiha imam ahmad ya tabbatar da cewa ita suhba kin bata inganta ba kinan shi yarin jayis tunda an yi sabani an gane ko kadiba cikin tahdhibut tahdhib na imamu ibnu hawatu hajar kina zaka ga wato wannan bayani an gane ko irin wannan riwaya kuma ta cewa azumin mu da nasu yana kamanceceniya akwai riwaya ta umar ibn al-khattab wanda an daga ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyamu ramadan katabahu allah ala al-umami qablakum allah ya farlanta shi akan mutane suka bace ku nan ba tare da ma da an kawo ta kamanceceniya ba an gane ko to wannan kuma ibnu abi hatim ya ruwaito shi malan yace isnadin shi da'ifina an gane ko amma akwai ma'anar wannan magana da ta zo daga Imam Sha'bi da Imam Qatada an gane ko Imam Al-Qurtubi yace wato Imam Sha'bi yace da Imam Qatada at-tashbihu yarji'u ila waqti as-sawm shi tashbihin yana kuma zuwa ga lokaci na azumi lokaci an ce lokacin azumi lokaci kala biyu ne akwai lokaci na yini akwai lokaci kuma na wata an gane ko kenan daga lokacin da alfijir yake fito zuwa ga faduwar sa wa qadru as-sawm an gane ko wa qadri sawmi da kuma adadin kwanaki kinan 29 ko 30 fa inna allah ta'ala domin allah subhanahu wa ta'ala kataba ala qaumi musa wa isa wa tu sawm ramadan allah ya farlanta musu azumin watan ramadan fa ghayyaru sai suka canza wa zada ahbaruhum alaihim 10 ayyam ahbar malaman su suka kara musu kwanaki guda 10 dama addini in ba a tsaya akan nassi ba sai ka iske wato yanzu na wani ya kara wani abu ko wani ya rage wani abu ko jahili ne wanda ake tunanin malami ne ko malami mai son rai ثم مرض بعض احبارهم ساشا مالمون سوكاي رشل لافيا فنظر ان شفاه الله ان يزيد في صومه 10 ايام سي القول ان الله يا باشي لافيا زي ازمن كوانا غوما وندا با اسو هكا با يا كاماتا دي كايما الله عباده كاي توسلي دي ايتا دان سابودا نيمان بيان بوكاتاكا ففعل سي الله يمشي وندن فصام النصارى 50 وتو ففعل شي مالمين دي يسامو لافيا يا ايكتا وندن كيرن معنى الله يا باشي لافيا فصام النصارى 50 يوما سي سوكاي ازمن كوانا wato 50 kaga shi alƙawali na yi amma mabiya da yake ba tare da akan ilimi aka gina su ba duk abinda malamin su yayi sai su aikata fa sa'uba alaihim fil harri sai azumin yayi musu tsanani a lokacin zafi fa naqaluhu ila rabi' sai suka kai shi zuwa ga lokacin wato fazara kidan ma sun canza ibada Allah sun maida ta lokacin da suke so a'a idan Allah ya farlanta abu ba za ka iyawa ba to Allah ya dauke maka idan akai tsananin zafi wanda ba za ku iya azumi ba wadanda ba za su iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba za a ci a'a mu ciratar da shi ba mu cikin ra'ayinmu dan saboda mu mayar da shi zuwa ga wani lokaci wa ikhtara hadha alqawl an-nahas imam an-nahas ya zabi wannan magana wa huwa al-ashbahu bima fi al-aya wannan shi yafi dacewa da abinda ke cikin aya kenan wannan yana nuna mai cewa magana imam al-qurtubi ita ce dai malamai suke tafiya akan ta nazancen imam sha'bi da qatada sun ce kaza amma a ce hadisi ne wanda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai inganta ba sannan kuma a ce a asar ne na ibnu abbas shi ma an ce ba a samu sanadi ingantacce ba amma riwaya daga tabi'ina ta inganta shi yasa yana da kyau mu gane cewa yana yiwa a fadi magana bata tabbata hadisi ba amma ta tabbata gaskiya ce wani mutum ne ya fadi ta ina fata an fahimce ni inda aka yi kuskuren shine wajen danganta ta zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani an gane ko cikin littafin sa Fathul Bari yayi bayani a karkashin wannan aya malam ya kawo wato bayanin sa shi Mustafa al-Adawi da ya tahqiqin wannan littafi yake cewa Imam Hajar yake cewa ya idan Allah ya ce qawluhu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wannan aya cikin suratul baqara aya ta 83 yace amma qawluhu amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala kutiba an gane ko fa ma'nahu furida an wajabta muku wal murad bil maktub fihi al lawh al mahfuz abinda ake nufin an rubuta a cikin sa shine lawh al mahfuz Allah ya rubuta a can an gane ko to kuma wannan babu matsala dan an ce Allah ya rubuta a cikin lawh al mahfuz ko a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi a cikin wato al qur'ani duk dai ne domin qur'anin da a can shine aka rubuta a nan babu wani bambanci kama ko wa amma qawluhu kama cewa da anka kawo kama fakhtulifa fi tashbihi malan yace ibnu hajar al-asqalani yace an yi sabani wajen tashbihi alladhi dallat alaihi al-kafu wanda kafun take nuna shi hal huwa ala al-haqiqati shin haqiqa ya zamanto irin sa ne tamkar sa 100% fa yakunu siyamu ramadan sai azumin watan ramadan ya kasance qad kutiba ala alladhina min qablina shin an wajabta shi irin yadda aka wajabta shi ga mutanen da suke gabanin mu awil murad kuku a mutlaq as-siyam kawai dai ana rufin an farlanta musu azumi kamar yadda anka farlanta mana duna waqtihi wa qadrihi ba tare da an hankalta ma adadin lokaci ba da kuma adadin kwanuka fihi qawlani malam yace akwai magana guda biyu wa warada fi awwali hadithin marfu'in an umar yazu wa tu a cikin hadisi na farko da aka daukaka zuwa ga sayyidina umar awradahu ibnu abi hatim ya kawo shi amma bi isnadin fihi majhul cikin wani sanadi da akwai majhul ya anci majhul shine mutumin da ba a tantance shi ba an gane ko sannan akwai majhulus sifa akwai majhulul zat wajen malaman ilmin hadisi majhulus sifa shine wanda an san shi an san sunan sa amma an jahilci malaman hadisi busu san riwayoyin shi ba da kuma wanda yake mu'amala da su akwai majhulul zat shi kanshi din mutumin ba a san shi ba ina fata an fahimci ne to dole sai mutun ya fahimci irin waɗannan abubuwa shi yasa idan ya zama to majhulul zati ne wani lokaci zaka ji malaman mustalahul hadith suna kiran sa wato abin nan mubham shi yasa imamul bayquni a cikin littafin sa manzumatul bayquniya yake cewa wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham a cikin hadisi ko kuma isnadin da ake cewa mubham ko cikin shi akwai mubham shine rawin a samu rawi lam yusam wanda ba a faɗi sunan sa ba kamar a ce ar-rajulin daga wani mutum to mutum wani mutum da daya ayyar shikenan kafiri ya shigo ciki ko ba haka ba fasiki ya shigo ciki ko ma zai shiga cikin rajul wannan shine sanin waɗannan abubuwan yana da kyau malam yace to wannan hadisi shine aka ce siyamu ramadan katabahu Allahu ala al-umami qablakum azumin watan ramadan Allah ya farlanta shi akan al'ummomin da suke gabanin ku to kenan nan ma dai an ce an farlanta shi amma ba a faɗi ta yadda an wato yayi kamanceceniya da namu ko bai kamanceceniya da shi ba wa bihadha qala al-hasan al-basri malam yace Hasan al-Basri haka ya fadi wannan shi ma ra'ayi was-Suddi da Imam as-Suddi an gane ko walahu shahidun akhar yace wannan kuma yana da shahid yana daga cikin abinda malaman hadisi suke amfani in an samu hadisi bai inganta ba za a neman masa shahid tarayuwa ta wata fuska ma'anar sa tazo ko ku lafazin yazo da wani sanadi ko kuma al-mutaba'at ya zama to akwai mutaba'at wannan yana daga cikin abinda ke karfafa ma'ana hadisi ko ku a tantance hadisin nan duk hanyoyin sa ba su inganta ba yace akhrajahu at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ya ruwaito wannan fi tariqi Ma'qil an-Nasaba wa huwa min al-mukhadramin an gane ko walam yathbut lahu suhba kidan wannan yana daga cikin al-mukhadramin shi Ma'qil amma kasancewa shi sahabi bai tabbata ba eh an ce al-mukhadram cikin ash-shu'ara ana nufin wanda yayi zamani kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yayi zamani da lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'an ya gansa ko ko bai gansa ba ina fata an fahimci ni amma a wajen waɗansu daga cikin malaman hadisi suna ganin al-mukhadram shine wanda yayi zamani da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma musulmi ne bai ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai a kiran shi mukhadram an gane ko wa nahwuhu an ash-sha'bi an gane ko kina akwai wata riwaya daga sha'bi wa qatada da imam qatada kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo ta wal qawlu ath-thani kuma magana ta biyu inji ash-shaykh ibnu hajar al-asqalani ان التشبيه واقع على نفس الصوم وسن كتي اشي دي ازمن ايرين شني وهو قول الجمهور شي دي ابن الجمهور سوك تفي ازوا غريشي واسنده ابن ابي حاتم والطبري عن معاذ Imam Ibn Abi Hatim da Imam al-Tabari sun kawo sanadi na irin wannan athar, an gane ko, wanda yake musnad ne kenan dangantacce ba a samu yankewa ba. An Mu'adh wa Ibn Mas'ud wa ghairihima min as-sahaba wa tabi'in, an yi riwaya gare su wannan wato abin nan. Wa zada ad-Dahhak, kenan kuma Imam ad-Dahhak ya ƙara yace, wa lam yazal as-sawm mashru'an min zaman Nuh, azumi bai gushe tun zamanin annabi Nuhu. Fi qawlihi, an gane ko, wa fi qawlihi, kenan malam ya kawo magana daga nan ya yanke kuma ya ci gaba da ma'ana. Kenan waɗansu daga cikin magabata suna ganin tun daga mutanen annabi, tun da an ce kama kutiba alal ladhina min qablikum, alladhina min qablina, waɗanda suka gabace mu, mutanen ko annabi Nuhu sun gabace mu tun daga annabi Adamu har zuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yasduqu alaihim, ana iya ce musu alladhina min qablina. To da wannan ne malam ya kafa wannan hujja, dan kan wani ya ji wannan magana ya ce a shi wannan magana bai yadda da ita ba. Wa fi qawlihi fadar Allah la'allakum tattaqun, dan saboda ku samu taqwa, isharatan ko isharatun ila anna man qablana kana farda sawmi alaihim min qabil al-asari wal afqal, da anka ce la'allakum tattaquna, dan ku samu taqwa, yace wannan yana nuna cewa shi man kana qablana, waɗanda suka kasance a gabanin mu, fardu sawmi alaihim, farlanta azumi gare su min qabil al-asar, yana daga cikin nauyuyyuka, an gane ko, ko kuma ce ƙuƙumma, wal afqal, da abubuwa masu nauyi, allati kullifu biha, waɗanda aka kallafa musu. Wa amma hadhihi al-umma, amma wannan al-umma, fa taklifuha bis-sawmi, ita azuminta, an gane ko, an kallafa mata azumi, li yakuna sababan littiqa'i al-ma'asi, dan saboda ta samu kare kanta daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko, domin azumi yana karya shawa, yana sa waka saba da ganin abin da kana bukata shi hannu, kinan zai taimaka maka wajen ganin abubuwan da kake bukata ka tuna Allah ya hana ka bar su, ko da bayan Ramadan ne. Wa ha'ilan bainahum wa bainaha, kuma ita za ci wato azumin nan zai zamanto shamaki ne, shine ha'ilan bainahum, tsakankanin masu imani, wa bainaha, da sabon Allah. Fa ala hadha, malam yace akan wannan al-maf'ulul mahdhuf, shi maf'uli wanda anka shafe, yuqaddaru, ana kaddara shi, bil ma'asi, kenan la'allakum tattaquna al-ma'asi, dan ku ji tsoron saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ko ko yuqaddar kenan, aw bil manhiyat, za a kaddara shi, la'allakum tattaquna al-manhiyat, dan ku tsere ma, ko dan ku samu kariya daga ababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ku. To anan za mu kara dan abubuwa guda biyu tunda bayani ne mallan ya kawo. Na farko abin da ya kamata mu kara cikin wannan bayani shine cewa, da anka ce shi na daga cikin ababin da anka kallafa musu, dan an ce la'allakum tattaquna, dan ku samu taqwa. To su ba dan su samu taqwa bane, a'a, wannan istinbati ne na mallan, amma magana ta yi nisa. Duk wanda anka kallafa ma azumi, an kallafa mishi ne dan ya samu taqwa, bai daga cikin ababin da za a ce a'a an dora dan saboda ya zamanto yana da nauyi. Su ma in sun yi azumin, irin abin da yake haddasa musu shine ya kamata a ce azumin ya haddasa musu, ya haddasa muna. Kenan wannan magana ta abin nan. Wajen kaddara maf'uli kuma babu matsala, nan mallan ya kawo dai guda biyu, dan ku tsere masabon Allah, ko dan ku tsere mahanin Allah. To miye bambanci tsakanin sabon Allah da hanin Allah? Nan akwai tambaya ta farko. Tambaya wato, idan kace sabon Allah ko hani, shi hani ba shi kadai ne ba abin sabon Allah. Sabon Allah kala biyu ne, ko dai Allah ya ce ka yi ka ki, ko Allah ya ce ka bari ka ki bari, to nan shi ne hani. In an ce kar ka yi, to wannan in ka aikata kai sabon Allah. To idan ka ce ka yi ka ki, to shi ma sabon Allah na. Kenan kalima ta al-ma'asi ta fi fadin ma'ana bisa ga ma'ana ta al-manhiyat, domin sabon Allah bai tsaya ba kawai gaban da abin da Allah subhanahu wataala ya hana, na daiki nan. Na biyu kuma, wannan kaddarawa ba ita kadai bace. Waɗansu malamai sun kaddara la'allakum tattaquna an-nara, dan ku ji tsoron abkawa cikin wuta, ko ku samu kariya daga wuta, ko kuma la'allakum tattaquna Allah, dan ku ji tsoron Allah subhanahu wataala. Shi ko tsoron Allah ana yin shi ne da yin abin da Allah ya ce a yi, gurgurdan iyawa, abin da Allah ya ce a bari a bari. An gane ko? Kenan sai ya zamanto nan duk abin da ka kaddara babu matsala. Dan nan wani zaka ji aji an yi tafsiri, wani ya kaddara wani abu wanda ba shine ya sani ba, ko malamin sai ya fada masa sai ya ce kuskure na. A yi an ce ka ji tsoron fadawa cikin sabon Allah. An gane ko? Da shi da wanda ya ce ka ji tsoron hanunuwan Ubangiji, da wanda ya ce a'a ka ji tsoron wuta, da wanda ya ce ka ji tsoron Allah, duk dai ma'ana suna tare da juna. Domin wanda ya ji tsoron Allah shine zai ji tsoron wuta, wanda ya ji tsoron wuta shi zai ji tsoron ya saba ma umurnin Allah, shine kuma zai ji tsoron sabon Allah subhanahu wataala. Duka waɗannan akwai nau'un min talazum, haduwa. to amma zaka iske dalibin wani dalibin ilimi duk in ba fassarar da shi ya sani ba bai iya hankali ta cewa a waɗannan fassarorin duka gaba ɗaya ana iya hada su sai dai a zabi babba daga cikin su a ce wannan ana iya gabatar da shi gaba domin in muka ce la'allakum tattaqunallah dan ku ji tsoron Allah duka ya shafe waɗannan koda kuma mun kaddarta ɗaya daga cikin su idan muka dauka mataki duka zai koma zuwa ga abu guda to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta shine ikhtilafu tanawwu wato sabani wanda lafuzzan malamai ne suka bambanta amma ma'anar duka tana iya hadewa guda da kuma sabani da ikhtilafu tadad ya zamanto ma'anoni sun ci karo da juna dole sai an rinjayar da wani akan wani amma zaka iske wani dalibi da ya ji fasarar da ba tashi ba saboda yana so ya nuna shi yayi karatu ko ko waɗansu sun yi kuskure shi ne ya nuna kuskuren waɗansu sai ya nuna cewa a'a wannan fasarar ba ta yi ba tashi ce daidai lokacin da ake ta bincike sai iske a'a duk maganganun mu su ci karo da juna ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma Allah subhanahu wataala ya ganar da mu duk da yake wannan aya ta ci lokaci mai yawa amma haƙi ne na bayanin ilimi dole mu tafi wato akan ta to ƴan uwa musulmi zamu je a mas'alar mu ta gaba har yanzu dai a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha mas'ala wato ta 45 an gane ko a aya ta 185 a cikin suratul baqara malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar Allah wa bayyinatin min al-huda da anka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan to an kawo kalima ta bayyinatin min al-huda da kuma al-furqan ba'da qawlihi bayan fadar Allah yace hudan lin-nas can farkon aya tunda bana ina kawo aya wani lokaci ba kammale ba zamu dauko ta tun daga farko dan mutane su fahimci bayani an gane ko to an ce hudan lin-nas shi al-qur'ani shari'a ne ga mutane sannan aka dawo kuma aka ce wa bayyinatin min al-huda kuma hujjoji ne bayyananni na shari'a kuma wal furqani kuma al-qur'ani furqani ne an gane ko mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya to waɗannan ƙarin da aka yi meye fa'idar su tunda a ilimin balaga an tabbatar da cewa duk harafin da za a kawo akwai dalilin da yasa aka kawo shi duk kalimar da za a aza akwai dalilin da yasa aka azata don qur'ani daga wajen al-hakim shi ke shine mai hikima shi ko mai hikima duk abin da zai yi Allah subhanahu wataala babu abin da za a samu kuskure a cikin sa kuma akwai dalilin da yasa aka yi shi ko da ka fahimci hakan ko da baka fahimci hakan ba to ya zamu bada amsa malam yace qulna zamu ce zukira an fada annahu shi cewa awwalan farko annahu shi alqur'ani hudan shari'a ne thumma zukira sannan anka ambaci cewa annahu shi bayyinatin min alhuda hujjoji ne bayyananu ai min jumlati ma hada Allahu bihi abidahu yana daga cikin jumlar abinda Allah ya shirar da bayin shi da shi tunda an sabkar da at-taura shari'a ce ga mutane an sabkar da injila duk littattafan da aka saukar dan saboda shari'ar mutane aka wato anka saukar da su ina fata an fahimce ni dan Allah ya ce alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس an sabkar da su don shirya ga mutane kuma babu littafin da Allah ya saukar don saboda ya zamanto wato abin nan da sanadiyar bacewar mutane don Allah baya son mutane da bata wa farraqa bihi bayna al-haqqi wal-batil abin da yasa aka kira al-qur'ani al-furqan don saboda a rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya abin da yasa aka kira shi القرآن سبب أبو ني أنا كرن تاشي قرأ يقرأ قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أبين ديسا كراء القرآن الذكر سبب أنا أنبتو لشي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تنا ترواني سنة أبين ديسا كراء التنزيل دومين ياسب كودا قوجا الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين أبين ديسا كراء الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل kenan sunayen alqur'ani baban zata ta sa aka sa saboda an ce qur'ani da sunaye da yawa wannan yana nuna daukaka sannan sifofin alqur'ani ba su da iyaka waɗanda suke idan muka duba waɗansu sifofin dukkan su akwai ma'ana gare su amma sifofin suna da yawa waɗanda suka zo cikin alqur'ani Imam Suyuti ya fitar da su sannan kuma Dr. Abdullah Tayyar a cikin ayatul mutashabihat shi ma ya kawo su sifofin alqur'ani sannan idan muka duba cikin basair zawt tamyiz shi ma ya kawo sifofin alqur'ani sai dai sifofin alqur'ani tunda magana Allah ce sai mun kasa su kashi biyu na farko sifa wadda ta zo cikin alqur'ani wannan zamu tabbatar da ita sifa ce tabbatatta kidan muna iya danganta ta domin alqur'ani zai koma ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ba zamu samu mishi wani abu ba wanda yake ba tawfiqi bane tawqifi amma sifa wadda take ta bada labari kamar yadda ana iya bada labari ga Allah yana yin abu amma ba mu sanya masa shi suna ba min babil ikhbar to nan ma ana iya karu wa sifofin da malamai suka ce Allah ya san iyakar su sai ai istinbatin su amma istinbatin nan ya zamanto bai saba ma ayata alqur'ani ba, bai saba ma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, bai saba ma wata kaida ta shari'a ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke zuwa muna dan kawo su. Yace wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil, Allah ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya. In dai ana son a gane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya sai an koma ma alqur'ani, ko kuma abinda an faɗe shi qur'ani ya yadda da shi, an gane ko minal kutubis samawiyya, shina daga cikin littattafan wato bambanta ƙarya da gaskiya daga cikin littattafan da suka gabata. Alhadi wato minal kutubis samawiyyati alhadiyati, shina daga cikin littattafan da aka saukar daga sama. Yanci as-samawiyya ba wai ana nufin sama ita ce take da alqur'ani ba, dan wani an ce kutubus samawiyya ko al-adiyanus samawiyya sai ce shirka ne, wai sama adda addini, a ana nufin an kalli ta fuskar inda sun kasab ko ba wai ana nufin su ne suke da wannan abin ba. Ya kamata ka fahimci nisba, kamar yadda ake cewa qira'a wani ba ana nufin a qur'anin nashi bane, ya shahara ni da karantawa da qira'a kaza, yana daga cikin abin da ake yakar musulmi da shi. Al-fariqati bainal haqqi wal batil, su wadannan litatafan suna rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Fala takrar, malle ce to babu takrar, kakka sa tsammanin kawai an kawo suna hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. To wannan shine abin da malam ya kawo. Kafin mu je aya ta gaba a cikin wannan littafin, zamu ƙara da wani abu. Shine Allah ya ce alqur'ani hudan linnasi, shiriya ne ga mutane. In an ce annas ya shafi mutane gaba daya, to ya anka ce kuma farkon suratul baqara ya ce hudan lil muttaqin, shiriya ne ga masu jin tsoron Allah. To ana akwai matsala guda biyu, al muttaqin an ce masu jin tsoron Allah yake shiriya gare su, nan kuma an ce hudan linnas shiriya ne ga mutane, to ya za a yi? Kaga sai a samu matsala. A'a, ita kalima ta shiriya kamar yadda muka faɗa tana da ma'ana guda biyu. Akwai shiriya ana nufin bayani, wannan alqur'ani hudan linnasi shiriya ne, wato bayani ne ga kowa. Shi yasa Allah ya ce inna hadainahu sabila, dan adam mun yi mishi bayani na hanya, ma'ana mun turo manzanni sun yi masa bayani. Imma shakiran wa imma kafura, in ya ga dama ya gode ma Allah, in ya ga dama ya kafirce. Wannan shi ne abin da ake so mu fahimta, ba yana nufin alqur'ani ba na Allah ya shiryar da kowa da babu wanda zai shiga wutar jahannama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma samudu fa hadainahum, samudawa mun yi musu bayani, ma'ana mun turo musu annabi ya yi musu bayani, don ba Allah ne kai tsaye yi musu bayani. Fastahabbu al'ama 'ala al-huda, sai suka zabi makamta akan shiriya, na ana nufin makamta ad-dalal, domin an kawo kishiyashi al-huda, shine ake kira at-tafsir bil muqabil ko bil muqabil ko kuma bil abad. Yan anka kawo kishiye wani abu sai zaman to ga kishiye sa wanda ake nufi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To na ana nufin alqur'ani bayani ne ga mutane, da anka ce hudan lil muttaqina, alqur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah, na ana nufin su ne suke amfanuwa da shi. Ko kuma hudan lin nasi, asalin alqur'ani dan ya zan shiriya ne ga wadansu, amma sai suka ki karba sai zaman to ba shiriya ne gare su ba. Ina fata an fahimci ni, malamai duk sun yi bayanin wannan dan mu fahimci mas'alar da kyau. To da haka wannan shi ma bayani ne wanda ya kamata mu kawo shi, saboda hadewa da fa'ida. Dama mun faɗa cikin darussa za mu rinka gabatar da don su bayani ne waɗanda ba su zo cikin littattafai ba ko ayoyi, saboda bayanin ya zamanto wato ya haɗe gwargwadon abin da ake buƙata. Wallahu ta'ala a'lam. To mas'alar mu ta gaba mas'ala ce ta 46 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha, wato abin nan malam yace fa in qila ma fa'idatu i'adati dhikri al-marid wal musafir, menene fa'ida da anka fadi al-marid wal musafir kuma aka sake maimaitawa, ma'ana a can cikin suratul baqara da anka ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin, kaga na an fadi shi fa'idatun min ayyamin ukhar. Sannan kuma da aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, sai anka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. To kaga an maimaita al-marid marshin lafiya da al-musafir matafiyi su biyu, to me fa'ida? Qulna, malam yace zamu ci fa'idatuhu, abinda a fa'idar sa anna al-ayata al-mutaqaddima, aya wadda ta gabata nusikha mimma fiha, an shafe abinda ke cikinta, an gane ko mimma fiha takhyiru sahihi, wato aba wanda yake da lafiya zabi. Tun da can an ce mun kawo bayani a cikin littafin daf'u ihamil ittirab wa ala alladhina yutiqunahu, malamai sun yi fassara guda biyu, wadanda suka ce yutiqunahu suna iyawa, shi ne abinda ake nufi, kina an ba su zabi. Duk da kyakon da suka ce a wa ala alladhina yutiqunahu an kawo, wato an shafe lamun wa ala alladhina la yutiqunahu, wadanda ba za su iya ba, kina su a wajen su ba a shafi ba. Da kuma qira'a wa ala alladhina yatawwaqunahu, duk da yake qira'a ce shadha amma sun tafi cewa yatawwaqunahu tafsiri ne, kina wadanda suke yin shi da wahala, kina su a wajen su wato abin nan ba a shafe hukuncin ba. Amma an ce wa ala alladhina yutiqunahu, wadanda suke iyawa, kina can an ba su zabi kamar yadda malam ya kawo wannan ra'ayi. takhyiru sahihi amba wanda yake da lafiya na sahihi ana nufin mutumin da yake lafiya ba hadisi sahihi ake nufi ba wa kana fiha takhyiru almarid walmusafir amba kuma almarid walmusafir marshin lafiya da mai balaguro wato abin nan shi ma zabi aidan fa uida dhikruhuma sai anka saki ambatar su li alla yutawaham da kad asa tsammanin anna takhyiruhuma nusikha zabin su an shafe shi kama nusikha takhyiru sahih kamar yadda aka shafe wato ba da zabi ga mutumin da yake mai lafiya kina shi sa aka mai bita su dan ka gane cewa a dan an shafe wancan wadancan biyu din da suka gaba suka zo wato kafin haka ba a shafe nasu hukumci ba wannan ɗaya ne daga cikin wato ra'ayukan da malamai suka bayar duk da yake cewa shi mara shi lafiya dama an ba su zabi kenan kuma an maimaita cewa zabin nan nasu yana na ba a shafe shi ba shine dalilin da yasa aka sake maimaita su to wannan shine abin da dai malam ya faɗa kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi ita ce mas'ala ta 47 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar allah fa inni qaribun allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni an gane ko fa inni qaribun kace musu kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba ma kiran mai kirana idza da'an idan wato ya kira ni an gane ko sai malam yace to ya dullu wannan tana nuna ala annahu yujibu du'a ad-da'ina allah ya kana karba kiran mai karba wa nahnu nara kaseeran muna ganin da yawa daga cikin masu min ad-da'ina masu kira la yustajabu lahum kuma allah bai karba musu ba to kaka Allah ya ce da an kira shi yana karba to kuma yanzu da yawan mutane su yi ta roko har su mutu ba a ga cewa Allah ya karba musu ba kaga akwai matsala malai ce kulna zamu ce ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an riwayato daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwiya a wajen malaman hadisi ana kiranta sighatu tamrid yana nuna akwai rashin lafiya ga wannan hadisi to amma idan malami ya ce ruwiya kakka ga laifin shi tana yiwa shi a wajen shi ne yake shakka an gane ko amma kai kai in ya inganta gare ka sai ka ce rawawa ne an gane ko ko kuma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ka tabbatar da wannan hadisi ya inganta zaka cewa an ruwaito shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya tabbata annahu qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma min muslimin babu wani muslimi da'a bi da'watin kaga nan muslim yace musulmi da'a bi da'a Allah bi da'watin ya roki Allah da wata wato da wani du'ai laysa fiha qati'atu rahmin amma babu cikin wannan addu'a yanke zumunci an gane ko wala ismin ko zunubi dama kuma yanke zumunta hina daga cikin zunubi na fata an fahimce ni kenan mutun ya roki Allah da wani abun da ke sabo illa a'tahu Allah biha ihda thalath khisal sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin guda uku in dai babu zunubi an gane ko ya kawo zancin qati'atu rahim saboda muhimmancin zumunci imma an yu'ajjila da'watahu tana yiwa Allah ne ya gaugawa karba masa kenan ma'ana abin da ya roka a bashi wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko ko Allah ya bar mishi sai tashin alkiyama Allah ya bashi wa imma in an yadfa anhu min as-su'i mithlaha ko ko Allah ya tukunkuɗe mishi wata cuta wanda shi bai sani ba kai kana roƙon Allah misali Allah ya baka miliyan 1 to shi ko Allah in ya baka miliyan 1 za a sa maka ciyo wanda ciyon nan maganin sa sai miliyan 10 to sai ubangiji ya ga a'a bari ya tunkuɗe maka wannan ciyo wanda zaka kashe miliyan 10 amma ba zai baka miliyan 1 ba amma sai ka sa tsammanin ba a karba maka ba kai ko da an baka miliyan 1 aka dora ma ciyo na miliyan 10 da sai ka shiga bashi na miliyan 9 ko sai ka sha neman wajen taimako a taimaka maka to kaga rahmar Allah tana da yawa ina fata an fahimci ni to malam ya kawo wannan to sai malamai suke cewa shi sheikh mai tahqiqin wannan littafi yace sahihun bi shawahidihi wannan hadisi ingantacce ne amma bi shawahidihi ba shi wannan sanadin ya inganta wanda malam ya kawo ba amma an kalli shawahid yazo ta wannan fuska yazo wannan ta wannan fuska yazo wannan ta wannan fuska sai a ce ya inganta shine suke kira sahihun li ghairihi misali wannan hadisi ya inganta amma ba dan karan kansa ba a'a dan saboda wasu hanyoyi da yazo rawahu ahmad imamu ahmad ya kawo wannan hadisi in jimalan fi musnadihi a cikin musnad nasa wa ibnu abi shayba da ibnu abi shayba fi musannafihi a cikin musannaf nashi wal hakim da imamu al hakim a cikin al-mustadrak wal bayhaqi imamu al bayhaqi shi ma ya kawo shi a cikin shu'abul iman bi sanadin hasan sanadin sa wannan kuma hasan ne bai kai sahihi ba amma ya kai hasan min hadith abi sa'id marfu'an daga hadisi na abi sa'id al-khudri shi ma la ruwaya ce bai kawo wanda ya ruwaya ba amma shi ma la ya kawo wanda ya ruwaito shi sannan kuma yace wa lafzuhu an abi sa'id malan ya kawo lafazin sa yadda yazo daga Abi Sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma min muslimin yad'u bi da'wa babu wani musulmi wanda zai da'awa da wata da'awa laysa fiha ithmun babu zunubi ciki wala qati'atu rahim babu zancen yanki zumunta a cikin wannan illa a'tahu Allah biha ihda thalathin sai Allah ya bashi guda uku to kaga wannan lafazin an gabatar da al-ithmu akan qati'atu rahim domin dus yanki zumunci wato zunubi ne kenan can akwai at-taqdim wa at-ta'khir sannan ihda thalathin wanda malan ya kawo an kawo thalath khisalin nan ko ba a kawo khisalin kin ba imma an tu'ajjala lahu da'watuhu tana yiwa a karba mishi nan ko can cikin wacin lafazi da malan ya kawo mai littafi imma an yu'ajjila da'watuhu nan ko imma an tu'ajjala da'watuhu a gaugauta mishi wa imma an yaddakhira halahu fil akhirah ko ko Allah ya ajiye mishi ita har zuwa ranar tashin alkiyama can kuma wa imma an yaddakhira ha lahu fil akhirati duk dai ne kinan sannan wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha waccan ko riwaya wa imma an yadfa'a anhu kaga nan an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha an gane ko to kaga jiyar da lafazin yake shi yasa malaman hadisi wani lokaci suke tattara lafuzzan hadisi misali sai a ce maka hadisi da lafazi kaza bai inganta ba amma da lafazi kaza ya inganta yana da kyau mu fahimci sana'a ta hadisi gurgurdan iyawar mu sannan kuma wani lokaci in dun lafuzzan sun inganta to akwai ziyada tana yiwa can an ƙara kaza can an ƙara kaza ko ko can an kada lafazi kaza shi yasa zaka ga musamman al-Sheikh Nasiruddin al-Albani wani lokaci in ya dauko riwaya kamar yadda ya dauki tahqiqi na wato dan su hadisai da dama musamman in ka diba cikin ahkamul janaiz da kuma tahqiqi risala da yayi ta hujjatul wada na hadisi na Jabir ibn Abdullah zaka iske zai tahqiqin asa zaka iske zai kawo can an ƙara kaza wancan wuri an ƙara lafazi kaza wani ya ƙara lafazi kaza ziyada al'ula inda man sana'a ce ta hadisi idan duk sun inganta in ziyada bata inganta ba sai a ce mata bata inganta ba kuma ana iya ce mata munkara to idan wannan kaji hadisin ɗaya daga cikin abinda wato abin nan ya inganta sannan hadis sahabbai suka ce a cikin wannan riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri qalu idan nukthir sai sahabbai suka ce ah to in haka na ai bari mu kokari mu ƙara yawaita addu'a qala Allahu akthar Allah ko yafi ko yawaitawa dan saboda in kun roki Allah shi Allah bayarwa ba ta talutar da Allah subhanahu wa ta'ala malan yace wala hu shahidun min hadisi abi huraira akwai shahid na hadisi na abu huraira kamar fi tirmidhi da yake cikin littafin imamu tirmidhi wa musnadul harith da musnad na al harith an gane ko ba na imamu ahmad da akwai ba akwai masanidi da dama wa min hadisi ubada bin samit akwai hadisi na ubada dan samit kamar fil musnad kamar da cikin musnad an gane ko na imamu ahmad kenan wa tirmidhi da kuma wato littafin imamu tirmidhi wa min hadisi anas kuma akwai riwaya ta imamu anas kama fil musannaf abdurrazzaq kenan da cikin musannaf na abdurrazzaq musannaf kenan akwai na ibnu abi shayba akwai na abdurrazzaq wa ghairihi da wani sa malan yace wa bil jumlati idan dai muka dauka a gamace fal hadithu sahihun bi shawahidi hadisi ne ingantacce in mun dauki shawahid nashi an gane ko qala shaykhuna abu abdullah mustafa ibn al-adawi hafizahullah wa amta'a bihi fi fiqh ad-du'a kenan malan ya fada kenan wannan ya cira to ne daga malan shi mustafa al-adawi akan abin da fada cikin fiqh ad-du'a mu'alliqan ala hadith abi sa'id al-mutaqaddim yayi ta'liqi akan hadisi wancan wanda ya gabata wa alayhi idan muka duba fala ta'arud bayna qawlihi fayakshifu ma tad'una ilayhi babu cin karo tsakanin ayat da tace wato fayakshifu ma tad'una ilayhi idan kuka roki Allah Allah zai yaye muku wa bayna qawlihi ta'ala da fatar Allah ud'uni astajib lakum ku roke ni zan karba muku domin ya ci ku roke ni zan karba muku kenan an riga an kari faqad tudakharu al-ijabatu lil-akhirah tana yiwa a aje maka bukatar ka da kan roka sai lahira aw yusrafu min as-su'i wato mithliha ko a tunkude maka cuta tamkarta wa yakunu kashfu ad-dirr bi mashi'atillah shafewa ta cuta kuranyeta yayeta da mashi'ati ta Allah an gane ko irada ta Allah in sha'a kashafahu in ya gara ma Allah ya tunkude wa in sha'a rafa'a talibin an gane ko kashfa ad-dirr darajatin rufi'a talibu kashfi ad-dirr darajat sai Allah ya daukaka maka darajojinka Allah bai baka abin da kake bukata ba kana son kudi Allah bai baka kudi ba amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka darajarka kafi masu kudi da dama kiba ya zamanto su idan suka biyo ma ba a makallon su ko gaisuwa suka yi ba ma amsa ake yi ba ko ko can dai kasa kasa ne amma kai gashi baka da kodala amma Allah ya baka kima idan ka fadi magana kowa yana yadda da ita idan ka biyo kowa yana son ganin ka kowa yana iya gaisawa da kai to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake ciki wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani, ko da an fahimci abu sai a ce Allah shine mafi sani, ko in bak sani ba Allah shine masani. An gane ko? Ko da ka ce a'lam nan kana nufin shine masani, don babu wanda ya tarayya da shi a cikin wannan abu. In kuma mutane waɗansu bayan Allah, Allah sanar da su sai ka maida al'amari kuma zuwa ga Allah, domin ilimin ka bai kai daidai da ilimin Allah ba game da waɗannan mas'alolin. Wannan wato tarbiyya ce ta ilimi wanda malamai suke koya ma ɗalibai. Yan uwa musulmi, wannan shine bayanin da malam yayi. Amma kafin mu wuce zuwa ga mas'ala ta gaba, yana da kyau mu fahimci cewa a'a, na farko idan zaka roki Allah, ka roki Allah akwai sharuɗa na karbawa bayan ma waɗannan abubuwa. Yana yiwuwa ka roki Allah baka cika sharuɗa ba, to Allah subhanahu wataala ba zai karba maka ba. Yana da kyau mu fahimci wannan, dan saboda misali Allah ya daga cikin abubuwan da ke sa a karba mu mutun akwai cin halat. In ka diba hadisi na wato da zo cikin sahihi Muslim, an gari ko hadisi ne na Abu Huraira, thumma zakara ar-rajula, an bada labarin wani mutun, ash'atha aghbara, ash'atha gashin kan shi ya tunkushe alamun talauci kenan, an gane ko ya tashi tsaye kenan ya miƙe, aghbara akwai kura alamun bai da hali, ana ganin ko talakawa su ne sun kafi min Allah, kuma su da ake ganin Allah zai karba musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yamuddu yadai yutilu safara, ya tsawaita yin balaguro. Kaga tsawaita balaguro daga cikin abin da ke sawa in mutun da akan balaguro Allah ya karba mishi, balle balaguro mai tsawo. Yarfa'u yadaihi ila sama, yana daukaka hannayen shi zuwa ga sama. Kaga wanda yana daga cikin abun da ke sawar Allah ya karba, ya kula yana cewa ya rabbi ya rabb, ko ya rabbi ya rabb, ya ubangiji ya ubangiji, wanda suna Allah rabbu, hatta da kafirai da rabbuna suke roƙon Allah. An gane ko? Ya rabb ya rabb, duk kafirai rabbuna suke cewa, kuma Allah da shine suke kira roƙon Allah subhanahu wata'ala. Ah, to amma kuma duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram, abincin shi haram ne, wa malbasuhu haram, abin wa mashrabuhu haram, abin shan sa haram ne, wa malbasuhu haram, sutura sa haram ne, wa ghudhiya bil haram, ko ghudhiya an chayar da shi da haram, ma'ana ya tashi cikin family wadda aikin ta babu wani abu da suke yi illa cin haram. Duk da ke ba za mu ce ba a'a, dabi'ar su galibin abincin su haramun ne. Wannan yana daga cikin abin da yasa ya kamata mutun ya zaban ma wato diyarsa, ko wato ƴar uwarsa, ko inda yake da ta cewa kada ya bari abada ta ga mutumin da bai da wata sana'a illa ta haramun, domin ba za a yi albarka ba. Sai dai ba za mu iya cewa ba a'a 100% tunda wane ne zai cewa yana bin Allah 100%, amma dai mafi yawanci a ce an san sana'ar mutum wanda take ba mummunar sana'a bace. Wa khudhiya bil haram, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa anna yustajabu li zalik, ya za a karba ma mutumin da yake da wannan? To kaga wannan ba zai yiwa ba. Kenan yana da kyau mu gane cewa akwai sharuɗan da Allah ke karbawa. Yana yiwa ma duk waɗannan abubuwan da anka faɗa Allah bai karba ba, dalili kuma kana da abubuwa. Shi yasa duk abu idan ya shafi aqida ko fiqhu ko ibada, dai mu ce sallah ko wani abu, a'a yana buƙatar waɗansu abubuwa. Ya zaman to ka zo da sharuɗa gaba ɗaya. Yanzu misali an kace ba a karbi sallar ka ba saboda baka kabbara harama ba, baka zo da sharuɗa gaba ɗaya ba. An gane ko? Sannan kuma bayan ka zo da sharuɗa, intifa'ul mawani', adiba in babu abin da ke hana a karba. Yanzu misali mutum ya zo yayi alwala, yayi sallar azhar cikin lokacinta, komai ya zo da shi daidai, to amma kuma ba musulmi bane, kaga sharuɗa sun cika, amma akwai mani' wanda yake hana a karba, shine mutumin nan ba musulmi bane. To shi yasa idan zamu yi hukunci akan ibada, ko zamu yi hukunci akan aqidar wani mutum, mu rinka kallon cewa shin sharuɗa duk sun tabbata na cewa mutumin nan aqidar shi bata da kyau? Sannan kuma babu wani mani'i wanda ke iya sawo mu gane cewa a'a akwai wasu abubuwa da suka sa zamu yi masa uzuri, tunda misali mutum ne ya tashi a wurin da ba a san addinin musulunci ba, babu wani mutum wanda zai iya sanar da shi. Karshen ta ma musulunci ya fahimce shi ne ta fuskar kafafen yaɗa labarai ko ta internet. To kaga wannan ba za ka yi masa hukunci ba, ka maida shi irin ka kai da kake rayuwa a nan cikin musulmi, ga da'awa ta sunna, ga komai ga komai. To irin waɗannan abubuwa yana da kyau mu fahimce su a cikin tafiyar mu ta da'awa da kuma tafiyar mu ta addini. Shi yasa dai a takaicen takaitawa, Allah ya faɗi sharuɗa waɗanda suke sawa ya karɓa, akwai su cikin hadisai, akwai su cikin Alƙur'ani, ɗalibi ilimi ya fahimce su. Kaga ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ka roki Allah kana mai kankan da kai, ba wai kana daga kai ba, ko dan adam ka zo ka nuna mishi kai wata tsiyani ba zai baka ba. Ina fata an fahimce ni. Wa khufiya kuma ka roki Allah a boye in yana yiwuwa, dan ka roki Allah a bayyana ba shike nuna ba za a karɓa ba, amma abin da fi kusa zuwa ga ikhlasi shine ka koyi ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala aboye Allah subhanahu wa ta'ala zai karba maka. Dan haka dai akwai shurutta da addu'a take bukata wanda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan, yace innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah bai son mai ƙetare iya masu ƙetare iyaka cikin addu'a ko su roki wasu lafuzza waɗanda dama ba a ruwaito ba su cikin alqur'ani ba su cikin sunna kuma sun saba ba alqur'ani da sunna. Ana addu'a kana iya roƙon Allah da abin da zo cikin alqur'ani ko sunna ingantatta. Akwai ayoyi cikin alqur'ani, akwai littattafan da sun kai bayanin wannan irin su al-afkar na Imam an-Nawawi da al-Kalim at-Tayyib na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi tahqiqin sa. Ina fata an fahimci ni. Yayi bayanin sa da daily tattafan da suka fadi afkar da hisnul muslim, wanda kuma mafi yawanci an yi tahqiqin wannan littafin da hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba, wato yana da kyau ka san addu'a da zaka yi ta inganta. Addu'o'i suna nan waɗanda an yi tahqiqin su, wannan na farko kenan. Na biyu, idan zaka roki Allah da wani abu wanda bai zo cikin nassi ba, to ya zaman to addu'an nan taka, ka san cewa bata kai ta wanda a cikin alqur'ani ba, bata kai wanda a cikin sunna ba, sai dai ya zaman to a'a bata saba ma ma'anarta bata saba ma alqur'ani ko sunna ba. Wannan kuma yana kamawa ne in buƙatar da kake da ita an baka dama cikin nassi ka faɗe ta sai ka faɗa, koko min babi kai baka yi ba, amma kada ka maida addu'o'inka kawai waɗanda suke na kaina ka kirkira su da yarenka, amma baka yi da wato abin nan ba da abin da ya zo cikin alqur'ani ko sunna. Wannan in buƙatar kace ta kama akwai lafuzzan da ba sai ka sa su ba, babu laifi. Idan kuma kai ne ma da yarenka amma koko kai da yaren larabci amma wannan addu'a ba ta saba musunna ba, to za a cewa kai mukhalafatu al-aula, an gane ko ka saba ma abin da shine yafi dacewa. Yana da kyau mu fahimci wannan, an gane ko. Sannan kuma yin addu'a zai halatta a cikin sallah da larabci ne, da yawan malamai sun ce ba a yin addu'a da wani yare wanda ba larabci ba, sai dai wajen sallah kana iya kai addu'a da kowani yare domin Allah subhanahu wa ta'ala yana jin ko wani yare. Ina fata an fahimci ni kenan. Larabci sharadi na addu'a da shi a cikin sallah, kuma wannan ba shi ke nuna cewa a'a dan saboda shi Qur'ani an saukar da shi da yaren larabci, kuma annabin ba larabe ne, an gane ko. Kuma lafuzzan addu'a idan daidai ga addu'ar da aka ce ana yi a wani wuri, to dole ita ce zaka yi, ba zaka kirkira taka ba. Ina fata an fahimci ni, ba zaka kirkira ba, sai dai shin a wurin da za a iya misali addu'o'in da kake bukata na neman wani abu, in babu nassin da yazo da shi, shin kana iya kai ma ka kara lafuzzan ka domin bukata ta zo akan wannan, tana yiwuwa wata bukata ce gare ka wanda bata zo cikin nassi ba, to sai ka fade ta saboda mi, saboda wannan bukatar da ta dace da halinka, nan ba za a ce ka saba manassi na alqur'ani ba. Wallahu ta'ala a'lam. Da haka dai addu'a da zikiri akwai mutlaq akwai muqayyad. Mutlaq wanda an baka dama kai ba tare da an tsaida maka adadin da zaka yi ba, ba tare da an tantance maka ga iya abin da zaka roko ba. Muqayyad kuma wanda an tantance maka adadi, kamar yanzu bayan sallah 33 ko 10 ko 11, wannan an kayyade maka ba a ce ka kara ba, an gane ko, ka cike na 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir. Al afkar dai in ka duba akwai wanda an tantance ga bakin abin da zaka yi kakka wuce, wanda kuma aka bar maka kai ta yi, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira, sai kai ta maimaitawa iya gurgurdon abinda ka samu iko dan nan ba a yanke maka ba. To wannan yana daga cikin abinda ke bambanta maka wanda yake yin ibada akan ilimi da kuma sunna, da wanda yake yin ibada akan son ransa da abinda ya ga dama da shi. To ƴan uwa, wannan shine karshen bayani duk da yake mun dan tabo cikin wasu alolin da suna da alaka da wannan aya, duk da yake ba malaman ba su kawo su ba, amma saboda amfanin kasancewar mutum ya fahimci mas'alar kyau, shi yasa muka yi kokari muka kawo su. Ga dukkan alamu lokacin mu ya matso, ya kamata mu dakanta nan sai darasin mu na gaba insha Allahu rabbul alamin. Abinda muka faɗa ya zama tuwo daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.